Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet da lokacin da aka sauta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Ka Almasi garba muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar 30 ga watan Yuli shekara ta 2019. Cikin shirin za ku ji cewa jiya Litinin wato kotun da ke sauraron karan neman a ba mallam Ibrahim Elazu Zaki Bello neman tafiya kasar waje neman lafiya ta dage sauraron karar zuwa mako mai zuwa. Haka kuma za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Niger ya karrama wasu 'yan jarida bisa ayyukan da suke gudanarwa ga al'umma. Sai kuma shirin a dawo lafiyar Baba Yakubu Makeri zai gabatar mana daga nan kuma sashen jaridun jamhuriyar Niger da kuma ra'ayi da kuma sauraroki kira kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fata ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Wani harin da sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta suka kai kan wata kasuwa a arewacin Yemen ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 10 ciki har da yara ƙanana, sannan ya raunata mutane sama da 20 a cewar jami'an asibiti da 'yan tawayen hutsi bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labarai. Makamai masu linzamin da aka cillo sun fada kan kasuwar Altabit da ke lardin Sada a jiya Litini, wanda ga dukkan alamu martani ne na harin jirgi mara matuki da 'yan huti suka kai sansanin jiragen mayakan sama na Saudiya. Wani mai magana da yawun sojojin gamayyar ya zargi 'yan huti da kai harin da kansu saboda su kuntata ma 'yan Yemen din da ke adawa da su. 'Yan huti din masu samun goyon bayan kasar Iran sun zafafa hare-haren makamai masu linzami da kuma na jirage marasa matuka a matsayin martanin hare-haren jiragen sama da sojojin gamayya suke kai masu. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi tare da sauran 'yan tawagar Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka sun isa kasar Ghana don wata tattaunawa mai muhimmanci da kuma hidimar nuna alhinin cinikin bayi daga Afirka zuwa wasu kasashen duniya da aka yi shekaru 400 da suka gabata. An shirya shugaban Ghana Nana Akufo-Addo zai tare su a birnin Accra. Sun hada da mai ladabtarwa na bangaren masu rinjaye James Climban da shugaban kungiyar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka baƙaƙen fata Karen Bass da kuma 'yan majalisar wakilai Barbara Lee da John Lewis a cewar kafar labarai ta AP. Jakadiyar Amurka a Ghana Stephanie Sullivan da takwaran aikin Pelosi a majalisar wakilan Ghana Aaron Mike sun tare su tun ranar Lahadi da yamma a birnin Accra. An shirya za su tattauna kan batutuwan tsaron yankin da harkokin cigaba mai dorewa da kuma kalubalen da ke tafi, ciki har da naduma mai yanayi a cewar kafar labaran ta AP. Shugaban Amurka Donald Trump na cigaba da dulumiya cikin abinda masu sukarsa ke kira take-taken nuna bambancin launin fata, inda ya auna birnin Baltimore mai rinjayen baƙaƙen fata da kuma wani fitaccen mai wakiltar birnin a majalisar dokokin tarayyar Amurka mai suna Elijah Cummings, wanda wani kwamiti din da yake jagoranta mai matukar tasiri ke kokarin gano sadarwar waya da aka yi ta yi tsakanin jami'an fadar White House ciki har da na iyalan shugaban ƙasa. Wani pasto na ɗariƙar Baptist mai suna Al Shapton, wanda wani ɗan rajin yancin ɗan adam ne mai yawan sukar shugaba Trump ta gidan talabijin, shi ma ya gamu da fushin shugaba Trump ɗin, wanda ya taɓo shi a wani saƙon Twitter da ya tura da safiyar jiya Litini. Shi dai Trump kamar yaro yake, muddin aka tsangwame shi to sai ya rama, a cewar Al Shapton a garin Baltimore. Ya ƙara da cewa bai da juriya kuma bai da sahihin balaga. ya kara da cewa yana ma da wata tsana ta musamman ga bakin fata da sauran jinsunan da ba turawa ba. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe wasu sojojin Amurka biyu a bakin daga a wani al'amarin da ake ganin irin harin nan ne na sojoji masu canza sheka. Haɗakar sojojin da NATO ke jagoranta jiya Litini ta ce sojojin Amurka biyu ne kaɗai aka kashe ba tare da ta yi cikakken bayani ba saboda ana so a sanar da iyalansu tukunna. Daga bisani wani jami'in Amurka ya tabbatar da kisan mutanen a matsayin irin na sojojin nan masu canza sheka inda wani sojan Afghanistan ko kuma wani maharin da ya shiga burtu a dakakin sojojin Afghanistan ya buɗe wuta kan sojojin Amurka da na ƙawayenta. Irin fahimtar da Amurka ta yi ma al'amarin da farko ya biyo bayan irin ikirarin da mai magana da yawun taliban Zabihullah ya yi ta kafar Twitter inda ya ce Amurkawa biyu ɗin sun mutu ne bayan da wani sojan Afghanistan ya rikide ya buɗe masa wuta a wani sansanin sojan da ke kudancin lardin Kandahar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla bayan kotu a Najeriya ta haramta kungiyar ƴan uwa musulmi a kasar jiya kuma kotu ta dage suraren karan neman aba malam Ibrahim Elazazzaki belin neman tafiyar neman lafiya a kasar waje har sai litranar litinin mai zuwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Umar Faruk Musa.
A daidai lokacin da wata kotu a Kaduna ta ba da hukuncin cewa ta haramta kungiyar nan ta Islamic Movement of Nigeria ci gaba da ayyukanta na yau da kullum, wata kotun kuma yau a Kaduna ta daga sauraron karar da aka yi sawa ko ake sauraro domin ba da beli ga Ibrahim Elazazzaki shugabannin kungiyar ya samu damar zuwa kasashen waje domin duba lafiyarsa har zuwa ranar Litinin kafin mai shari'a ya ba da hukunci. Akan haka daya daga cikin shugabannin kungiyar wato Malam Ibrahim Musa ya yi mun ƙarin haske dangane da yadda suka ɗauki wannan hukunci a daidai lokacin da gwamnatin take ci gaba da riƙe Ibrahim Elazazzaki kuma suna neman a bada shi domin ya je neman lafiyarsa.
Eh to aka ga mu ma ba ca muke daga gaba ba, tambayar ita ce mun zo ya mun ci daɗin abin koko ba mu ji daɗi ba mu ji daɗi ba gaskiya. Musa samu mu ne kawai a ce an bar malamin mu ya fita ya neman lafiya saboda wannan shari'an da ake ita kanta na Kaduna nan. Kowai wani dama ake so a fake da ita a cikin gaba da sare shi, amma ba haka ba tun shekara ta 2016 kotu ta sallame shi. So wannan kawai abu ne da ake kawai saboda ana so a kashe malamin ba wani abu ba.
To amma maganar soke kungiyar ku fa da ita gwamnatin tarayyar Najeriya ko da wata kotu ta ba da umarnin a yi ba.
Ita gwamnatin tarayyar ta yi kuskure saboda mu fa ba kungiya ba ne, mu ba jam'iyyar siyasa ba ne, mu ba 'yan neman aware ba ne ko muna neman wani rijiyar mai, mu fa harka ce ta addinin musulunci muke yi. Jama'a ce da ta taru tana yin musulunci gurgurdan fahimtanta, so da haka in aka zo aka ce ba za mu yi ba wannan wani abu ne wanda yake ba zai karba a gare mu ba.
Malam Ibrahim Musa kenan ɗaya da cikin shugabannin kungiyar ƴan uwa musulmi ta Najeriya. To amma a firar da na yadda Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya ya bayyana cewa shawarar da kotun ta yanke domin haramta wannan kungiyar an yi shi ne domin samar da zaman lahiya a cikin Najeriya da kuma kawo ƙarshen kace nace da tashin hankulan da ake ci gaba da fuskanta daga cikin irin ayyukan da suke yi kamar haka.
Kotun ta ba da umarnin cewa a soke ta wannan kungiya ta IMM kuma bukata ce da ma'aikatar shari'a ta Najeriya ta gabatar a kotu. Ana kuskure a ɗauka cewa gwamnatin Najeriya wai tana haramta shi'a ko kuma tana hana wasu su sallah ko su je aikin hajji, wannan ba gaskiya ciki. Duk wani shi'a da ke addinin musulunci yana harkokinsa ba tare da tsangwamawa wasu ba, ba tare da kashe-kashe da kone-kone ba, ba shi da wata damuwa kan wannan mataki akan wannan kungiya aka ɗauke shi ta IMM mai shafi sauran shi'a da suke zaman lafiya a cikin ƙasa ba.
To amma kamar kungiyoyi da ba su da rajista ba, kamar ba a ma san cewa hukuma ta san da rajistar su, kamar suna ne aka kaga ba musu, kana ganin irin wannan hurucin zai yi tasiri?
Wato ka gane mutane suna ba su da fahimtar wurin wannan sokewa da ake, wani mutum ya ɗauka certificate ne ake sokewa certificate, a'a idan aka haramta irin kungiya a dokar yaki da ta'addanci ai mutum ma ya fito ya ce shi nan ba ne ya zama dan ta'adda kuma hukunci ya hukan sa kuma tana da iko duk wani mallakin su ko office ko ni banki account da wani da shafuna a yayar mai turfe su a doka ya kamata yi saboda haka mutane ne da musu kanci abu suke dauka ce a magana ce ta certificate an so yake fa kike dama ai ba mu register ba a ai magana ba haka take ba ai halatta ce aka dakatar ba halacci ai komai mutum ya fito daga hannun su ce gashi
mallan garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a tattauna da nayi da shi a Abuja Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya
to a gaida Umar Faruk Musa a wani mataki na ƙara inganta musu aikin su na jarida ofishin jakadanci na kasar Amurka dake a Niger ya shirya wa ƴan jarida gasa da ya shirya wato rahoto akan muhimman abubuwan kyautata rayuwar al'umma kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Tamar Abadi ta hado mana
Eddie Barau shine wakilin ofishin jakadancin Amurka mai jagorantar wannan tawaga ya fara da dalilin fitowar ta su kamar haka
gabatar da ƴan jaridar da suka yi aikin a zo a gani suka yi aiki na nuna hazaƙa a cikin aiki da dokoki da sharuɗan da aikin jarida ya kunsa su guda shida ne waɗanda suka ci nasarar lashe tukuici da ofishin jakadancin Amerika ya zuba wanda ya hada da tsabar kuɗi miliyan ɗaya ɗaya har hudu ga kowane ɗan jarida ya tashi da miliyan ɗaya kanan da biyu matakaita waɗanda suka tashi kuɗi jika ɗari hudu
maudu'an da ƴan jaridar suka ɗauka ya shafi abubuwa da ke cima jama'a tu a ƙwariya da kuma hukumomi da masu hannu da shuni ke kokarin dakide su
waɗannan ƴan jarida sun tabo wato wasu maudu'ai na aiki da suka hada kamar yaki da ayyukan ta'addanci da kuma aikin da ka iya inganta rayuwa zamantakewa tsakanin mabambantan addinai a yankin Maradi da Manijar baki daya musamman wani ya tabo kyautata zamantakewa tsakanin musulmi da kristoci a jihar Maradi domin nuna cewa diddai uwa ɗaya uba ɗaya ne Nijar babu wani bambanci akwai waɗanda suka tabo noma tushen arziki wanda ta hanyar shi ne za a iya yakar matsalolin yunwa da karamcin abinci
afak kungiya ce ta mata ƴan jarida ita ma ta kama a cikin shirya wannan gasar kamar yadda jagorar kungiyar Maryama Keta ta yi bayani
la FAC Niger s'est proposé d'apporter sa contribution dans l'organisation du concours dénommé les héros du journalisme et avec le soutien de l'ambassade des États-Unis au Niger
afak ta kama cikin shirye wannan gasa da tallafin ofishin jakadancin Amurka.
Afin de répondre à la fois aux défis auxquels les journalistes font face et surtout les femmes journalistes en général.
Dan ta kawo gudunmuwar ta ga kalubalen da ƴan jarida musamman ma mata ke fuskanta. A dai waje kuma ofishin jakadancin na kasar Amurka ya ba da horo wa ƴan jarida.
Wannan niyya ta ofishin jakadancin Amurka shine na tabbatar da goyon bayan ta ga aikin jarida da aikin kawo kwarin gwiwa ga manema labarai da kuma matasa domin kare incin su. Taimaka musu da su natsu akan aiki na gari. Idan kai aiki na gari ko aikin gona ne kasuwanci ne ko baka nan za a bada ka akan shaida. Musamman balantana aikin jarida wanda ya kasance kamar wata wato wani makami ne mai baki biyu idan ka yi amfani da shi da kyau za ka iya isar da sako ka yi sassabe ka gyara gonarka da kyau idan kuma baka yi la'akari ba da cewa da kana iya jima kanka da kanka ko ka jima wani to yakan iya haddasa kuma babbar barna to sanin waɗannan dokoki da aikin jarida ya kunsa shine zai iya baiwa ɗan jarida damar ya kare aikin shi ya kare mutuncin shi kuma ya kare haƙoƙin al'umma
Balkisa Abubakar Kasko na daga cikin ƴan jaridar da suka lashe gasar da abin da take cewa.
Shije ne wanda na iterate saman yanar gizo. Kenan matasa ya kamata su san wani irin ayyuka suke yi a saman yanar gizo. Saboda kawun mu yanda muke zauwa mu nemi abukai saman yanar gizo, mu yi hira saman yanar gizo, masu haddasa fitina cikin ƙasa su ma saman yanar gizo suke siblan mutanen da suke so su integrate cikin koko wasu su ma. Ya kamata matasan mu su tashi tsaye su san abin da suke yi, su san me suke gani. Saman yanar gizo su san abin da za su doka da kuma abin da ya kamata in suka gani su kauda ido saman su
Tamar Abadi muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Niger
to To Madalla a gaida Tamara Abai kafin mu kai ga shirin mu na gaba sai a shakata da wannan waka. Madalla har yanzu dana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 3 da kusan minti 16 na dare ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin Adawo Lafiya zai ci gaba da wani shiri na musamman ne da ya faru a makonni biyu da suka gabata, inda muka ji ta bakin fasinjoji akan hulɗarsu da direbobi, musamman idan su direbobin suna kokarin jefa rayuwarsu cikin hatsari. Kamar yadda muka alƙawarinta, a yau za mu ji ta bakin direbobin game da su ma hulɗarsu da sauran masu amfani da hanya kamar fasinjoji da ma'aikata da kuma matsaloli da sukan fuskanci a cikin aikinsu. Wakilinmu a Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya zanta da wasu direbobi. Bismillah Mahmud.
Suna na Abubakar Shilalima.
Shekara kana kana tuki?
Shekara ta 14 ina tuki.
Ina da ina kake zuwa?
Ina zuwa Jigawa Dutse, ina zuwa Borno Kudu Sare, ina zuwa Gombe, ina zuwa Maiduguri, ina zuwa Jalingo, ina zuwa Yola, ina zuwa Taraba, ina zuwa Sokoto, ina zuwa Abuja, ina zuwa Kaduna.
Wai ya zaka bayyana alakar ku ko alakar ka da fasinjojin da kake dauka zuwa waɗannan wuraren?
To ni dai tsakani da Allah, tsakaniya da fasinjoji sai dai addu'a, sai fatan zaman lafiya. Kuma dan tunda nake harkan nan ban taba samun matsala da wani fasinja harka wacce raina zai baci ko kuma zan bata wani ba. Ina aiki na cikin koshin lafiya, kuma ina yin cikin lafiya da lumana, ina zaune da ƴan uwana lafiya.
Amma ana wani lokacin ana tsorafin cewa kukan samu rashin jituwa da fasinjojin da kuka dauka, watakila saboda ko ya lura za ku yi irin gudun tseren nan ko kuma wata taka doka ta tuki?
Eh, tabbas ana yin wannan. Akan samu irin wannan matsala tsakanin mu da fasinja, wani zai hau motar ka kai kana tafiya daidai yanda ya kamata ka tafi, shi kuma zai ga tafiyar da kake taimai yawa, wani kuma zai ga tafiyar da kake yi taimai kadan. In baka gudu ma da shi, wani ba zai hau motar ka ba in yi shidaka. Muna samun wannan matsaloli.
To ne kuke dauka kai kaman kai, wanne kake dauka?
Magana ta gaskiya, fasinja ko nawa zai bani duk yanda muke da shi, yanda nake tafiya ta bana wuce 110.
Ko Jalingon zaka?
Idan Jalingo zan je ina tafiya 120-130.
Tun Abuja ne fa?
Idan Abuja ne tafiya ta 110-120. Shine daidai
tafiya. Ina ne ka fi zuwa mafi nisa?
To mafi nisa dai na yi nisan duniya Jalingo.
Sai ka tafiya 120?
Yawwa shine.
Amma wannan 120 ba ta rasa nafi saboda watakila yanayin hanya kenan?
120 a shine koda wani abu zai gifta ma, koda menene kana da control din, kana da nutsuwar da zaka iya rike motar ka cikin koshin lafiya ba tare da kata da hankalin ka.
Amma idan kana tafiya 120 daga Kano zuwa Jalingo, sa'o'i nawa kake?
To mukan yi awa 7, awa 8, yanayin hanya dai, saboda hanya akwai ramuka, ko da yaushe dai ma zaka iya zuwa, wani har awa 9 ana yi.
Yaya mu'amala ku da ma'aikata akan hanya, tunda misali zaka tuka mota daga nan zuwa Jalingo?
To tsakani da Allah, mu dai a yanzu dai ba mu da matsalar komai tsakanin mu da ma'aikata akan hanya. Daga nan har Jalingo ba inda muke samun matsala da ma'aikata.
Kana da wannan mita din, wannan mita da ake magana?
Gaskiya ban san ta, kuma ban taba ganin ta ba.
Speed limit fa da ake cewa
shi din da ake zance,
ana sai da ita 50,000 ne kuma?
Gaskiya ne, kuma su kuma haka masu dokan ne ban taba ganin su da ita ba wannan tana mu
me yasa baka je ka lalube ta ba kai da kake dogon mai
a'a to muna dogon mai kuma tsakani da Allah mu yanzu aikin mu ba ta wannan sifil mil ayyana gurin mu mu da muke jan bayan Allah
eh
ai shine a gurin mu amma ba wata na'ura ba
fa ai saboda wannan yanayin da ake zargin ku da shi na gudun tsere sa
duk wannan gudu da ake kama take akwai wanda daman aikin sa ne akwai wanda kuma kana ganin sa ma kai ka san yana da nutsuwar da kawai zaka hawo motar sa ba tare da hankalin ka tashi ba mukan samu wannan gaskiya ne
sunana Aminu Abdulkadir
ina ka bayyana matsayin mu'amalarka da fasinjojin da kake dauka a mota ka
ni abin da zan yi magana akan fasinjoji da nake dauka a mota gaskiya alhamdulillah musamman ka san wanda yake aiki daga tasha zuwa tasha so mu a matsayin mu na direbobi muna ganin shine wanda ya sa kansa ma a rayuwa saboda yanayi na rayuwa babu irin abin da baya kamawa za ka ga akan samu dan adam yana da ajinci akan samu matsala ta mantuwa ko wani abu da makamacin haka so kuma misali yanzu ga irin ka wani kaga ba dutse ji ba sako ne bayar aka kawo daga dutse aka kawo tasha kuma yazo tasha ya karba wanda idan a tasha ne ko masu hawa mota akwai wani a gefe ba za su samu wannan damar ba to kaddara ma ba kawo wa akai ba shine ya hawo mota anan zai je ko Yola ko Dutse ko Maiduguri ko Abuja ko ina ma ka je dai idan ka fahimci hawa mota a tasha to ba za ka hawo mota a waje ba saboda yanayi na rayuwar
wai shekarar ka nauka a turi
ni a tagace mun fi shekarar gare na turi gaskiya
me kalubalen ka a turi nan
kalubale na turi matakin farko ne a matsayin direban rashin hanya
ba hanya mai kyau gaskiya
ai ni kuma ban kan fama da abokan neman abinci su ne irin matsadai da tsau za ka ga a titi sukan asalin ko su din wani matsala gaskiya so da rufe ji zaka yi musu wani amma za su je kuma ka shiga gaban ka
ko shakka babu za mu ci gaba da tattaunawa da direbobi game da irin matsaloli da suka huskanta akan hanya a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu to yanzu a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da direbobin da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba ya ku makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
kuma da lagaida baba yanzu kuma ga Solomon Barma dauke da sharhin jaridan Jamhuriyar Niger
zan fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Le Courrier wacce ta ruwaito cewa shugabannin hukumar Alhazan Niger wato Koho na fuskantar zargin cin hanci sakamakon wasu bayanan da ke cewa kamfanin Sky Prime ya zuba wani babban jami'in hukumar miliyan 60 na sefa da nufin samun kwangilar da kuma maniyatan bana sai dai bukata bata biya ba ganin yadda kamfanin Max Air ya wawushe komai na jigilar Alhazan 2019 jaridar Le Republicain ta ambato ɗaya daga cikin shikashikan harkokin haji yana rantsuwa kai tsaye daga masallacin Ka'aba hannunsa akan Alkur'ani mai tsarki da zummar baiwa jama'a tabbacin cewa cin hanci ya dabaibaye tsare-tsaren hajin na bana sai dai abun mamaki kawo yanzu shugaban hukumar ta Alhazai Jibril Labukari ya kasa fitowa ya musanta wannan zargi jaridar Lebanon na cewa kamfanin Orano wato tsohon kamfanin Areva ya bayyana shirin ci gaba da ayyukansa a yankin arewacin jamhuriyar Niger shugaban kamfanin Philip Nosh ne ya bayyana hakan bayan wata ganawa da shugaba Isu Muhammadu a jajibirin bikin dasa tubalin farkon gina wani kamfanin uranium na haɗin gwiwar Niger da ƙasar Canada a gundumar Arlit alhali a watannin baya kamfanin ya sanar cewa zai dakatar da ayyukansa sanadiyar faduwar darajar uranium a kasuwannin duniya abinda ke nufin shigowar kasashe irin su Canada a harkar uranium ta fara dagawa Faransa hankali jaridar Lanketer ta ruwaito cewa jami'an ofishin ministan shari'ar kasar Burkina Faso sun gudanar da ziyara a jamhuriyar Niger domin daukar darasi a game da yadda ake shari'ar yaran da suka fada ayyukan ta'addanci bayanai na nuna daga watan Yulin 2015 kawo yau daruruwan yaran da aka kama da hannu a ayyukan ta'addanci ne yake tsare a gidajen yarin wannan kasa daga cikin waɗannan yara sama da 80 sun yi nadama dalili kenan aka koyar da su sana'o'in dogaro da kai matakin da ya daga tutar Niger a waje dalili kenan kasar Burkina Faso ta zo karin ilimi a wajen makwabta marife sharhin da jaridar Le Sahel wacce ta bayyana cewa kotun daukar kara ta birnin Yamai ta rantsar da mambobin majalisar saka ido a sha'anin suhuri CNRST wacce aka kafa a baya-bayan nan da nufin saka tsari a wannan fanni mai fama da tarin matsaloli Jaridar ta ce mashawarta kimanin 10 waɗanda suka fito daga kungiyoyi daban-daban ne ke kunshi a wannan sabuwar majalisa mai alhakin hukunta waɗanda aka kama da keta doka Injili Sahel. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakon da ku masu sauraro kiran wayar mu kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garba ce da kamar kuma ta Balija ta Raba tare da Najeriya zan ba kuriyar murya talaka ta kasare shi ta Taraba. Muna yi wa sabbin ministoci da majalisar tantance fatan alkhairi da kuma fatan za su karbi ayyukan da shugaban kasa Buhari ya ba su bisa gaskiya da adalci domin ci gaban Najeriya.
Assalamu alaikum gidaje da wurare a Amurka. Sunana Gambo Barau Fatak daga tsohuwar kasuwa garin Fatak. Ayan na tunanin ka sako na roko da rabo da mai girman gwamnan mu da mafi hukunta Alhaji Malmala Buni da Alhaji Sidi Bardo Gubana a bisa wani abu da muke roko a nan garinmu na Fatak. Akwai hanyoyinmu da shekara da shekaru sun lalace, kuma lokacin damuna idan sun ga wannan hanyoyi al'ummar wannan yanki tana cikin kunci da rabin ciki.
Mai magana don da alamai mai wa sandan dokar gwamnati da ta kasance ra'ayi na ya karkata ne a kan daga shari'a a malam da aka yi a kan cewa sai rana wasu a wani kanin gaskiya hukumomin Najeriya ba su son gaskiya. Constitution, da tsarin constitution ne kuke mulkin Najeriya, kuma constitution ya ba kowa dama ya nemi hakki ne, amma ta kuwa barin talaka su nemi hakki kuma su ce a zauna lafiya. Wannan akidodin da kuke yi wa 'yan Najeriya a hakikanin gaskiya kuna yin abin da ke tura talakawa suna yin su je su yi abin da suke da dama, saboda mai dokar kwana ya yi an gaje. To ta yaya za a ce wa talaka bai ɗaukar doka a hannu ne?
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo Madakara a tilaka gwamnar jihar Niger Nigeria. Ina kira ga gwamnatin tarayya don Allah da Annabi ta yi gaggawa zama da 'yan shiya a yi zaman sulhu. Ban gane ba ana ce 'yan shiya su yi 'yan ta'adda, da wanda suka ɗauki bindigogi suna yaka mutane, da wanda suka hau titi suna zanga-zanga, su wane ne 'yan ta'adda? Ya kamata gwamnati ta gyara al'amarin nan da sauri, saboda a samu zaman lafiya a Najeriya. Mu zaman lafiya muke so ba tashin hankali ba.
To da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, wani harin da sojojin gamayyar da Saudiya ke jagoranta suka kai kan wata kasuwa a arewacin Yemen ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 10 ciki har da yara ƙanana, sannan ya raunata mutane sama da 20 a cewar jami'an asibiti da 'yan tawayen hutsi bisa ga rahotannin kafafen yaɗa labarai. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi tare da sauran 'yan tawagar Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka sun isa ƙasar Ghana don wata tattaunawa mai muhimmanci da kuma hidimar nuna alhinin cinikin bayi daga Afirka zuwa wasu ƙasashen duniya da aka yi shekaru 400 da suka gabata. An kashe wasu sojojin Amurka 2 a bakin daga a wani al'amarin da ake ganin irin harin nan ne na sojojin da suka canza sheka. Haɗakar sojojin NATO, wato sojojin da NATO ke jagoranta, jiya Litinin ta ce sojojin Amurka 2 ɗin ne kaɗai aka kashe.
To madalla, masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa, sai kuma Salamu Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Darrell Smith. Ni Sarfila Hashin Gumen nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.